daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kwan gaba kwan baya da ake yi dangane da batun karin albashin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya. Sai kuma ci gaban da ake samu a dangantaka tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Alhaji Atiku Abubakar. Za kuma ku ji shirin kallabi na Maryam Dauda. Daula Salim ta shigo da sharhin jaridun Amurka kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis guguwar Michael ta haddasa iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu jihohin kudu maso gabashin Amurka bayan da wata afkawa wasu yankunan jihar Florida a matsayin mummunar guguwa. Akalla mutum shida ne aka bayar da rahoton guguwar Michael ta yi sanadiyar ajalinsu. Guguwa mafi karfi da ta taba afkawa yankin a tarihi kuma ta zamanto ta uku cikin jerin munanan guguwar da Amurka ta taba fuskanta. Jami'ai sun ce yawan mutanen da suka mutu zai karu yayin da ma'aikatan ceto ke shiga yankunan da bala'in ya shafa. Da safiyar jiya Juma'a cibiyar da ke lura da mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta rage matakin mummunar guguwar Michael zuwa guguwa mai hatsari, tana mai cewa karfin iskar ta ya ragu. Yayin da iskar guguwar ta rage karfi, ana ci gaba da samun barazanar ambaliya saboda ruwan sama ciki har da yankunan da mummunar guguwar Michael ta afkawa tun farko. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an bincike na Amurka suna ƙasar Turkiya suna ƙoƙarin gano abin da ya faru da ɗan jaridan nan na Saudiya Jamal Khashoggi, wanda ganinsa na ƙarshe da aka yi masa shi ne lokacin da yake shiga ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke birnin Istanbul, kuma daga nan ba a sake jin ɗuriyarsa ba. Hukumomin ƙasar Turkiya sun yi imanin cewa Khashoggi, wanda yake mai yawan sukan lamirin yariman Saudiya Mohammed Salman ne, wanda kuma ya rubuta wa jaridar Washington Post sharhi, ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane 15 da gwamnati ta turo musamman zuwa Istanbul don ganin bayansa. Zargin da hukumomin Saudiya suka bayyana da cewa ba shi da tushe. Wani sabon rahoton da aka buga a baya-bayan nan ta jaridar Washington Post ta ce wasu bayanai da hukumomin leƙen asiri na Amurka tafki su ya nuna shirin da shi Yarima Salman ya yi na sa a kamo ɗan jaridar a mai da shi Saudiya ta jirgin sama don a tsare shi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗi jiya Alhamis cewa gwamnatin Amurka ta yi ƙoƙarin taimakon ta ga gwamnatin Turkiya domin bayar da taimako ga jami'an tsaron da ke binciken. Ta kuma ƙara da cewa magana cewa akwai Amurkawa a Turkiya suna aiki kan binciken ba abin da za ta faɗa ba ne a lokacin, domin ba aikin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ne. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Tanzania sun toshe dukkan hanyoyin shiga da fice na birnin Dar es Salaam a ƙoƙarin da suke na gano wani hamshaƙin attajiri da aka sace, wanda ke zama matashin da ya fi kowane matashi kuɗi a nahiyar Afirka. Attajirin mai suna Muhammad Doji, mai shekaru 43 a duniya, wasu 'yan bindiga biyu suka yi awon gaba da shi a birnin Dar es Salaam da safiyar jiya Alhamis lokacin yana dab da shiga wani otal da motsa jiki, a cewar shugaban 'yan sandar birnin Lazaro Mambasa. Mambasa ya ce 'yan bindigar sun yi harbin gargaɗi sama kafin su tura tajirin cikin motar su su tafi da shi. Ya kuma ce 'yan sanda suna neman wasu mutane fararen fata guda biyu da ake zargin su da aikata wannan laifi. Jami'ai dai basu bayyana cewa ko mutanen da suka sace attajirin sun ɗauki alhakin hakan ko sun nemi a biya su kuɗin fansa ba. Attajirin dai shine shugaban rukunin kamfanin MIT Group, wanda ke yarda rassa a ƙasashe 10 kuma ke harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kuma kayan abinci. Shekarar 2016 jaridar Forbes ta Africa ta Amurka ta kiyasta arzikinsa da suka hada da kadara da kuɗi sun kai dala biliyan 1.5. Hukumar zaben kasar Kamaru Elkam ta ce ta samu korafe-korafe har 25 na kiran a soke zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Lahadi da ta gabata. Dan takara Gabriel Libi na jam'iyyar Adawa ta Universe Party da Joshua Isi na jam'iyyar SDF su biyu ne suka yi kira da a soke zaben suna zargin an tafka magudi kuma an yi aringizan ƙuri'u domin baiwa jam'iyyar shugaban kasa Paul Biya CPDM damar lashe zaben. Wani limamin mai suna Rogobert Gabamindaha na Life and Peace Ministry shi ma ya yi kira da a soke zaben yana ikirarin cewa hukumar da ke tabbatar da sakamakon zaben tana ƙarƙashin shugaba Paul Biya ne kuma da yawa daga cikin magoya bayan jam'iyyun Adawa ba a bar su sun kada ƙuri'unsu ba.
Je suis outré et gêné que un président potentiel arrive à son lieu où il doit.
Yace ya jerin fa zabe da katin sanar zabe domin yin zabe amma aka ce masa sunansa baya cikin jerin sunayen waɗanda suka yi rajistar zaben.
Tasilu Hashim Gumele karanto labarai. Faro takun a Najeriya inda ake ci gaba da takun saka tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar ma'aikata kan batun mafi karancin albashi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya hada mana.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce an yi azurbabi kwarai da gaske wurin cewar wai gwamnati da kungiyar kwadugo ta Najeriya ta yarda cewa za a biya mafi kankancin albashi na ma'aikata naira 30,000 a kowane wata kamar dai yadda Mr. Chris Ngige, minista na ayyukan kwadago na Najeriya ke bayyana wa manema labaru bayan da majalisar kasa ta kammala taron ta na mako-mako, inda yake cewar har yanzu ba a cimma matsayi kacokan akan wannan kudaden da za a biya ba, domin ana ta magana ne tsakanin naira 20,000 zuwa naira 30,000 ba tare da an samu waɗansu bayanai na waɗansu ƙungiyoyi sun amince akan matsayi ɗaya tilo da za a yi aiki da shi ba a ciki har da waɗansu daga cikin gwamnatocin jihohi na Najeriya. Ƙungiyar kwadago dai ta bakin shugabanta Mr. Ayuba Wabba ta ce tana fatar gwamnati a yanzu za ta ɗauki mataki na gaggawa wurin aiwatar da ko fitowa da tsarin da ake so ya amfani da shi domin ƙungiyar kwadago ta yi matsayi a kai ba tare da wani ci gaba da jinkiri ba. To amma kamar yadda Comrade Kabir Garba Matazu, tsohon shugaban ƙungiyar malamai ta Najeriya, yake bayyana min a Freda ne da shi a Abuja, matsayin da waɗansu ƙungiyoyi na ma'aikata suka amince da shi ai yayi daidai da bayanan da shi ministan yake cewa
abinda su wa'annan kungiyoyi guda biyu suka cimma matsaya shine na sun amince da matsayin kungiyar kwadago na ya kasance mafi karancin albashi shine naira 30,000 a kasar nan, kuma komitin da ya bada wannan kaso-kaso na matsayi guda uku ko hudu da aka yi magana da shi ministan yake magana, komiti ne wanda yake karkashin shugabancin shi kanshi ministan kwadago din, wato Chris Ngige. Kamar yadda na gaya ma cewa wannan ya zama kamar wani salo na kawo jinkiri. Jinkiri a matsayinsu na gwamnati, saboda ni ga dukkan alamu ba su shirya biyan wannan mafi karancin albashi ba a cikin wannan shekarar. Ya zo musu gaba kura bayan tiyaki. Bayan tiyaki abinda ya sa na ce haka, yanzu wannan an rutso da lokacin da za a yi campaign na takara na zaɓe, kuma ana neman goyon bayan jama'a daga ciki har da su kansu ma'aikatan. Shi ya sanya kawai suka runguma wannan abun gadan-gadan. Amma in ka lura da tun lokacin da aka fara batun wannan abun, ai ana ta jan jiki ne. Yanzu ga an musu ƙorafi, an zo gab da lokacin da za a fara zaɓe.
Idan jihohi ba su yarda da wannan tsari na 30,000 ba, ba ka gani akwai hujja da zai sa dole sai gwamnati ta tuntuɓe su domin su yi matsayin da za a amince da shi domin a yi matsayi da kowa zai goyi bayan shi, ba wai dole a tsaya kan 30,000 din ba.
A cikin wannan kwamitin tuntuɓa akwai wakilcin gwamnatocin jihohi, su wannan gwamna na jihar Kebbi da sauransu. Shi ke wakilcin ra'ayin gwamnoni. Wannan ba hujja ba ce kamar na gama. Kawai hujjar su ƙara jan jiki, a ta jan jiki, a ta jan jiki har a kai ga ana kuɗaita wa ma'aikata za a ba su har a kai ga yin zaɓe su samu goyon bayan ma'aikata. Wannan ƙara kakka rage.
To amma idan wasu gwamnoni sun kasa biyan 18,000 mafi karancin albashi a halin da ake ciki, shin ta yaya za su iya biyan 30,000 ko ma fiye da haka da kungiyar kwadago ke nema?
Idan ba su kawo ma'aikata da muhimmanci ba a jihar nan da a jihohin nan da muke ciki yanzu, tun da ma'aikata ke yajin aiki a jihohi daban-daban, tun da ake kin biyan ma'aikata albashi a jihohi daban-daban, akwai jihar da kaji an ce je kama council na local government ya yaji aiki dan ba a bashi kudin shi ba na wata, ko akwai jihar da majalisa ta yi ne dan ba a biya su albashi ba, ko akwai jihar da commissioner suka aje aiki dan ba a ba su albashi ba, kai kaga babu, ba a dau ma'aikata da muhimmanci bane a wannan kasai.
Comrade Kabir Garba Matazu kenan tsohon shugaban kungiyar malamai ta Najeriya ta tona da ne da shi bayan da gwamnati ta ce har yanzu bata cimma matsayi na ƙarshe tsakaninta da kungiyar kwadago akan maganar mafi kankancin albashi ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ya sa a Najeriya, inda rahotanni da ke fitowa daga Abeokuta a jihar Ogun ta Najeriya ke nuni da cewa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya amince da ba da goyon bayansa ga tsohon ma'aikacin wato mataimakinsa Atiku Abubakar. Wakilinmu Babangida Jibril ya yi nazarin wannan ci gaban, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Bayan da ya shafe shekara da shekaru yana suka ga mataimakinsa Alhaji Atiku Abubakar, tsohon shugaban Najeriya Dr. Olusegun Obasanjo a ganawar da ya yi da Alhaji Atiku Abubakar da ke zama dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar PDP, Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana ya fiyewa Alhaji Atiku Abubakar dangane da laifukan da ya ce ya aikata wa kasa da jam'iyya da kuma shi kansa. A lokacin wannan ganawa dai da ya samu halartar shugabannin jam'iyyar PDP da kuma wasu manyan malaman addinin Kirista da na Musulmai, wato Fada Matthew Hassan Kuka da kuma Sheikh Ahmad Abubakar Gumi, Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa a matsayinsa na Kirista yafiya ga wanda ya aikata maka laifi ya zama wajibi, don haka ya yafewa Alhaji Atiku Abubakar duk laifukan da a dacen yake zargin ya aikata masa. Barista Isaku Barau shine mai baiwa jam'iyyar PDP shawara akan harkokin shari'a a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya, kuma ya bayyana mini yadda suka ji game da wannan ganawa.
Alhamdulillah, a matsayina na jigo a wannan jam'iyyar ta PDP zan ce maka a yau cikin ki da farin ciki, ko da ka yi shirin nan nasu da ya ce ya yaya ba duk ba zuwa mashi baya zuwa muna ganin shi a matsayin matsala ba ne.
To, ko ya bangaren shugaban kasa Muhammadu Buhari suka ji da wannan ganawa da kuma yafiya ta Chief Olusegun Obasanjo ga Alhaji Atiku Abubakar, ga dai daya daga cikin shugabannin matasa da ke goyon bayan Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a jihar Lagos, Alhaji Babangida Sadamani.
Don rogo baya ba mu kula tsoro da Atiku da Obasanjo duba su a gaban mu, muna da tabbacin cewa talakawan Najeriya 100% suna ga wannan Baba Buhari, sannan kuma sun gane abun alkhairin da yake so yi ma kasa baki da. Saboda haka mu sai Baba Buhari insha Allah 2019 idan Allah ya yarda, ba gudu ba ja da baya, ba mu haifi ba mu tunanin wani a gaban mu insha Allah. Allah shi zai shige mana gaba, kuma muna da kwarin gwiwa cewa zamu ba su mamaki sai sun riga rana
sau da yawa dai a can baya. Chief Olusegun Obasanjo ya sha sukan tsohon mataimakin nasa wanda suka raba gari tun suna kan karagan mulki, inda ma ya so 'yan majalisa su tsige shi amma hakan bai yiwu ba, kuma ya yi yunkurin hukumar EFCC ta kama shi a can baya amma lamarin bai yiwu ba. Chief Olusegun Obasanjo ya sha bayyana Alhaji Atiku Abubakar a matsayin wanda ya yi nisa wajen cin hanci da rashawa, abinda kuma ba zai taba amince cewa da hakan ba. Ko a kwanan nan ma dai Chief Olusegun Obasanjo a wata cacan baka da suka yi da Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa Allah ba zai yafe masa ba idan har ya yafe wa Alhaji Atiku Abubakar, inda shi kuma Alhaji Atiku Abubakar din ya bayyana Chief Olusegun Obasanjo a matsayin ai ba Allah bane shi da zai ce sai an nemi gafaransa. Ko a jiya ma dai sai da kungiyar nan ta Yarbawa zalla da ake kira Afenefere suka gana da Chief Olusegun Obasanjo, ganawar da Alhaji Atiku Abubakar yayi a yau da Chief Olusegun Obasanjo wanda za a iya cewa ya kawo karshen gabar da ke tsakanin su. Hakan dai yana nufin kenan Chief Olusegun Obasanjo ya kawo karshen goyon bayan da yake baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari na sake tsayawa takarar neman mukamin shugaban kasa a zabe mai zuwa. Yanzu dai abin jira a gani shine tasirin da goyon bayan Chief Olusegun Obasanjo zai baiwa Alhaji Atiku Abubakar na samun nasara a zabe mai zuwa. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
To, a gaida Babangida kafin mu ci gaba da mushakata da wannan faifai da ke bisa inji. Thank you. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 3 da kwata na safi. Ga shirinmu na gaba. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Munira Suleiman Tanimu, matashiyar da ke neman takarar ƴan majalisa a jihar Kaduna. A makon da ya gabata ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na yi mata wannan tambayar: kin gamsu da adadin mata da ke fitowa a fannin siyasa ko su tsaya takara?
To gaskiya a jinan Najeriya abu ne mawuyaci ci ga mata birjik an fito, saboda ana saka wannan tsoron da cewa wannan abu na maza ne, mace ba za ta iya ba a ya kake yi a taro ya kake yi da maza da sauransu. Wannan duk mu'amala din nan da ake magana kana yi a ko'ina, za ka shiga kasuwa ka je ka shiga cikin rubabbun mutane, za ka je biki, za ka je abubuwa da dama, amma most important is abin da ka shiga da shi da wanda ka shiga tun farko, haka fa za a dauke ka. In kin kama kanki dan kanki, in kin watsar da kanki da mutuncin ki dan kanki, ka riga ka gani wasu sun yi sun shiri ba, wasu kuma sun yi ba su yi daɗi ba. To ni a kullum roƙon Allah ne nake yi, na san da me na shiga, kuma na san cewa ga abin da ya kai ni, kuma ga abin da ya sa mun shiga. To amma har yau ina roƙon Allah, idan babu alheri a gare ni, Allah ya musanta min abin da ya sa mun shiga. Saboda gaskiya matan arewa ba harkan siyasa ba kaɗai, ko tsayawa kika yi kina business ma, akwai ƙorafi iri akwai tare da su. In ba ka toshe kunnenka ba ne ba, ko kuma ka dage ka jajirce akan abin da ka saka a gaba, to matsala za ka samu sosai, kuma za a iya karya maka win tsinka kamar rasa ma inda ka dosa a rai.
Za a iya karya maka gwiwa kenan. Abu kuwa
kwarai da gaske, za a karya maka gwiwa din ka ji ma wasu maganganun da ake yi a kanka ko abubuwa da ake faɗa saboda kai mace ne, sai ka ji gaba ɗaya da ma ka sani da baka yi ba. To amma kuma Allah ta dogara, sai kuma wanda ma suka fi kama shekaru aru sun ci riban shi, to kai me yasa kai ma ba za ka shiga a dama da kai ba?
Eh, a cikin bayanin ki na ji kin ambaci wani abu mai cewa yawancin lokuta akan tsorata mata, shi yasa ba sa son su fito su tsaya takara. Ke kuma gashi kin fito, to ke ba tsorata ki ba kenan?
Gaskiya to matan ma kala kala ne, akwai waɗanda naturally suna da tsoro, akwai waɗanda kuma ba su da shi. To ni dai gaskiya ba wai rashin tsoro ne ba ni da shi ba, ban san ya zan ce miki confidence ne ina ji. Zai iya ce maki ina da confidence.
Kina da ƙarfin hali, kina da ƙwarin gwiwa.
Yawwa, ko ina na shiga ba na tunani akwai abin da za a iya min da Allah bai yarda an min ba. Saboda haka duk irin wannan abin ni fa ba ya tsorata ni. To ni gaskiya alhamdulillahi ko ma ina tsoro kafin in kai, in na je wurin sai shiga Allah ya ɗauke min wannan tsoro.
To a cikin bayanin ki kin faɗi wani abu mai cewa kamar mata na fuskantar ƙalubale, kamar waɗanne irin abubuwa ne kike jin mata na magana akai wanda a ganin ki ƙalubale ne?
To alhamdulillahi, wato idan kika taso kina mace, kuma kika taso your ambition, kina so ki zama wani abu ko kina so ki wani abu, to kina tattare da hassada iri-iri a rayuwarki. Tun farko dai karatun nan da kai ai za ka so ka amfana da shi. To idan ka zo misali yanzu a ce mace ta zo ta fara ɗan business ɗinta, sai Allah ya zo ya sa albarka ki ga ta buɗe wurare da dama, magana ɗaya biyu za a ce a namiji ne ya dafa mata ko namiji ne yake yi mata, ba su yarda da cewa Allah ta yana ba mace arziki kuma yana ba namiji arziki. Kuma sun manta cewa matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da komai ta aure shi, kuma ita take ba shi. Amma mutane duk sun manta da irin waɗannan abubuwa, kowa kawai yana gani duk mace wanda take da ɗan rufin asiri ko tana wani abubuwa ai maza ne suke mata, maza ne suke kaza, maza ne suke kaza. To in dai mace ta tsaya tsayin daka a rayuwarta, yawanci a arewacin Najeriya sai kin ji wannan ƙorafin iri-iri a kanta. Na biyu, idan kika zo maganar fannin siyasa, dama duk mace in ta shiga siyasa tana da suna a siyasance. Idan kika da aure kika shiga, kwarai da gaske, ko da aure kika shiga za a baki wannan suna, ko ba aure kika shiga za a baki wannan suna, saboda ne sun yarda cewa idan mata suna siyasa tambaɗe ne. To ni kuma ban yarda da wannan ba, kuma ba zan yarda da shi ba, kuma shi yasa duk abubuwan da ake faɗa baya shiga kunne na, baya shiga kaina. Ni na san me ya kawo ni, ni na san abin da nake son yi, kuma na bar wa Allah komai, kuma duk abin da kai na zubar da mutuncin kanka, ka ta san za ka mutu kuma za ka haɗu da wanda ya yi ka. Saboda haka ni lissafi na da duk bayani na ba da mutane ba ne ba. Allah na saka a gaba, kuma na fi tsoron shi akan kowane halitta ne. Mata kuma da yawa za ki gani suna tsoron al'umma, ko suna tsoron baki, ko suna tsoron surutun mutane, sai ki ga sun kasa fafuka komai a rayuwa. Kiga suna fesin matsaloli da dama a rayuwarsu. To ni gaskiya har program nake yi ina gaya wa mata cewa ki tsaya tsayin daka a ƙafansu, don ko aure kike da shi in kika cika wa mijinsu ba ni ba ni ba ni matsala za ki samu da shi. Amma yau yana kawowa kuma kina taimaka mishi, shi ma zai ji daɗi. Kuma ba sai kin fita waje ma za ki sana'a ba, a cikin ɗakin mijinki ma akwai sana'o'i da dama.
Jama'a masu sauraro, a nan za mu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Munira Suleiman Tanimu da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridan Amurka.
A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da Washington Post. Yan sa'o'i gabanin gudanar da bikin rantsarwa da aka yi ta saman alkalin kotun kolin Amurka, shugaban Amurka Donald Trump ya zargi 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat da fara yin yunkurin tsige alkalin Brett Kavanaugh tun daga yanzu. Kavanaugh, wanda yi nasara bayan tantancewa mai tsanani a majalisar dattawan Amurka saboda zargin da aka masa cewa ya yi yunkurin yin fyaɗe tun lokacin da yake matashi, amma ta bakin Trump cewa ya yi ya fada ragar kazafi wadda jam'iyyar Democrat suka jefa sa. Ya ƙara da cewa gashi kuma suna tunanin yadda za a tsige shi. Shugaba Trump, wadda ke magana da 'yan jaridu kafin ya hau jirgin sama mai saukar angulu na fadar shugaban kasa mai suna Marine One, ya yi hasashen cewa wannan cin zarafin da aka yi wa alkali Kavanaugh zai janyo ma jam'iyyar adawar asarar ƙuri'u a zaben tsakiyar wa'adi na 'yan majalisun dattawa da wakilai. Ranar Litinin ɗin da ta gabata ne aka gudanar da bikin rantsar da Kavanaugh a zauren gabas ko East Room na fadar White House. Yanzu ma za mu ƙara ziyartar Washington Post ne, inda aka wallafa cewa jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi murabus. Ta faɗa a lokacin da ita da shugaba Donald Trump suke zantawa da manema labarai a fadar White House cewa wannan babban karramawa ce a rayuwarta. A ranar Talatan ne dai aka ba da sanarwar barin aikin nata, amma ta ce sai nan da zuwa ƙarshen shekara za ta ajiye aiki baki ɗaya. Ita dai Haley, wacce tsohuwar gwamnan jihar South Carolina ce, tana ɗaya daga cikin makarraban gwamnatin Trump da ake ɗauka a matsayin masu matsakaicin ra'ayi. Sai dai naɗa ta da aka yi a kan mukamin zama jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ya baiwa jama'a da dama mamaki, ganin cewa tana ɗaya daga cikin masu caccakar shugaba Trump sosai a lokacin da yake yakin neman zaɓe da aka yi a shekara ta 2016. Bari mu leƙa jaridar Tampa Bay Times ta jihar Florida, inda aka wallafa cewa mahaukaciyar guguwar nan da aka rada wa suna Michael ta ƙara ƙarfi yayin da take tasarwa kudancin Amurka, inda hukumomi da ke jan kunnen mutane musamman na jihar Florida da su shirya watar ma abin da ake kira haɗari mai matsanancin haɗari. Yanzu haka masana na hasashen cewa in ba sa'a aka yi ba, wannan guguwar za ta iya zama ita ce mafi ƙarfi da aka taɓa ganin afkuwarta a tarihi, da ta taɓa dira a kan jihar Florida wacce ke arewa maso yammacin Amurka. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon, Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Daula, sai kuma rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, gidare da muryar Amurka, sunana Gambara Fatos, kun daga tsohuwar kasuwa garin Fatos. na so ne kira da jan hankali ya ga yana arunwa garin Fataskun da yankin Zanzibar ke da cewa da kuma da annabi wannan al'amari da ke faruwa na kabilanci ya kamata mu kuje shi mu kiyaye shi yanzu hatta ta faka wajen aiki idan ka je za a ce kai da mace kabila ne gaskiya wannan ba zai kai mu ga cigaban rayuwa ba kuma wannan kabilancin dole sai mun tashi mun yafe shi idan annabi yana hani ya yi wannan kabilanci kuma mu ne ga al'ummar garin Fataskun wannan kabilanci shi ya nada mu zuwa ko'ina kuma wallahi wallahi idan ba mu cire shi ba sai dai mu ta gani cigaba a wasu yankuna suna faru amma mun sai dai mu ta zama a haka za mu sa ina kira ga Hausa kuma hanyar da Bolawa da Gizumawa da kare-kare don Allah don annabi don Allah don annabi mu cire wannan abu cikin zukatan al'umma mu zama uwa ɗaya uba ɗaya tsuntsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya idan muka yi haka wallahi tallahi duk abin muke nema za mu samu amma muddin da mu kiyaye wannan kabilancin muna ƙyashi da junanmu muna mugunta a kan mu ba to ba za ku ci gaba ba da fatan Allah ya hoto mu Allah ya haɗa mana kanmu Allah ya fitar mana duk masu sa mana kabilancin zukatan mu Allah ya gane da su idan kuma ba za su gane ba Allah ka san yadda za ka yi da su.
Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a jiya Alhamis guguwar Michael ta haddasa iska mai ƙarfi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu jihohin kudu maso gabashin Amurka bayan da wata afkawa wasu yankunan jihar Florida a matsayin mummunar guguwa. Aƙalla mutum shida ne aka bayar da rahoton guguwar Michael ta yi sanadin ajalinsu. Guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa afkawa yankin a tarihi kuma ta zamto ta uku cikin jerin munanan guguwar da Amurka ta taɓa fuskanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an bincike na Amurka suna ƙasar Turkiya suna ƙoƙarin gano abin da ya faru da ɗan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi wanda ganin ƙarshensa da aka yi masa shine lokacin da yake shiga ofishin jakadancin Saudi da yake birnin Istanbul kuma daga nan ba a sake jin ɗuriyarsa ba. Hukumomin ƙasar Turkiya sun imanin cewa Khashoggi wanda yake mai yawan sukan lamirin yariman Saudiya Muhammad Salman ne wanda kuma ya rubuta wata jaridar ya rubuta wa jaridar Washington Post sharhi ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane 15 da gwamnatin ta turo musamman zuwa Istanbul don ganin bayansa zargin da hukumomin Saudiya suka bayyana da cewa ba shi da tushe. Yan sandan Tanzania sun tattoshe dukkan hanyoyin shiga da fice na birnin Dar es Salaam a kokarin da suke na gano wani hamshakin attajiri da aka sace wanda ke zama matashin da ya fi kowane matashi kuɗi a nahiyar Afirka. A tajirin mai suna Muhammad Doji mai shekaru 43 a duniya wasu 'yan bindiga biyu ne suka yi awon gaba da shi a birnin Dar es Salaam da safiyar jiya Alhamis a lokacin yana dab da shiga wani otal don wasan motsa jiki.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo kashin shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ne gabatar da shiri da Solomon Abu da ya bada umarni da kuma daidaita sautin shirin sai kuma John injiniya mu alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.